sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 14 ga watan Yuli a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Al'ummar kasar Sri Lanka na ci gaba da dakon murabus din shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa. Shugaba Joe Biden na yin wata ganawa da shugabannin Isra'ila a ziyararsa ta farko a Gabas Tsakiya tun bayan da ya zama shugaban kasa. Hukumomin Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami da Rasha ta harbo sun kashe mutum 12 tare da jikkata wasu gommai.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin ziyarar da shugaban Niger Muhammad Bazoum ya kai kasar Chadi, shugabannin kasashen biyu sun yi kira ga kasar Mali da ta koma kungiyar Jansen Sahel domin ci gaba da yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda da yankin ke fama da su. Manazarta sun bayyana cewa wannan yunkuri na kasashen biyu abu ne da ya kamata kasar Mali ta yi na'am da shi.
Halaye ne na dattaƙwa aka nuna ma Mali. Ya kamata ta karbi wannan abun da kunne na basira ta komo cikin jeshin Sahel a hada karfin soji, a hada karfi na talakawa, a hada karfi na diplomasiya, a yi kokowa da ta'addanci.
Bayan haka za ku ji cewa kwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya sun buƙaci hukumomin kasar da su nemo mafita don kaucewa sayan takin zamani daga kasashen ƙetare, la'akari da hauhawar farashin takin wanda masana suka ce ka iya haddasa ƙarancin abinci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Al'ummar kasar Sri Lanka na ci gaba da dakon murabus din shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa wanda ya tsere zuwa Maldives yayin da ake ganiyar zanga-zanga da ta samo asali daga matsalar tabarbarewar tattalin arziki. Shi dai shugaban ya yi alƙawarin a daren ranar Laraba zai yi murabus, amma sai aka waye gari ya tsere zuwa kasar ta Maldives. A ranar Laraba masu boron sun yi dandazo a kofar majalisar dokokin kasar, inda 'yan sanda suka yi ta cilla musu hayaki mai sa kwalla. Prime Minister kasar Ranil Wickremesinghe ya ayyana dokar ta ɓaci har zuwa safiyar Juma'a a Colombo, babban birnin kasar, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. A wani mataki na dakile yaduwar zanga-zangar, baya ga haka Prime Minister har ila yau ya ayyana dokar ta ɓacin a lokacin kasar ta Sri Lanka. Shugaban Amurka Joe Biden na ganawa da shugabannin Isra'ila, inda batutuwan tsaro, yakin Ukraine da dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila suka kasance cikin manyan ajandodin da ake tattaunawa a taron, yayin da Biden yake ziyararsa ta farko a yankin Gabas Tsakiya tun bayan da ya hau mulki. Shugaba Biden da Prime Minister rikon kwariya Yair Lapid sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya kan yadda Isra'ila za ta karfafa matakan kare kanta. Isra'ila ta kasance babbar mai adawa da matsayin da aka cimma kan shirin nuclear Iran a shekarar 2015 tare da wasu manyan kasashen duniya don a sauƙaƙa takunkuman da aka kaba wa Iran. A lokacin da aka kulla wannan yarjejeniya, Biden na matsayin mataimakin shugaban ƙasa, wacce daga baya shugaban da ya gada wato Donald Trump ya fitar da Amurkar daga yarjejeniyar. Jami'an Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami da dakarun Rasha suka harbo sun fada kan birnin Venetia a ranar Alhamis din nan, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 12 ya kuma jikkata wasu 25. 'Yan sanda sun ce makamai masu linzami uku ne suka fada tsakiyar birnin, inda suka lalata gine-gine da dama a yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce daga cikin waɗanda suka mutu har da yaro ƙarami. Zelensky ya ƙara da cewa a kullum sai dakarun na Rasha sun lalata yankunan da fararen hula ke zaune. Har-haren da ya ce suka ritsa da yara ƙanana yana mai kutanta lamarin a matsayin ayyukan ta'addanci. Su dai hukumomin Rasha sun musanta zargin da takwarorinsu na Ukraine ke yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kasashen Chad da Niger sun yi kira ga kasar Mali da ta koma kan kujerarta a kungiyar Jansan Sahel domin ci gaba da yakin hadin gwiwa da takwaroranta ke yi da kungiyoyin ƴan ta'adda a yankin Sahel. A watan Afrilu da ya gabata ne gwamnatin Mali ta ba da sanarwar ficewa daga kungiyar ta Jansan Sahel saboda zargin kin ba su shugabancin karba-karba na kungiyar a lokacin da ya zagayo ga Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Manabarma ya aika mana da karin bayani a cikin wannan rahoto.
A taron manema labaran da suka kira don karkare ziyarar kwanaki biyu da shugaban kasar Niger ya gudanar a kasar Chadi, Muhammad Bazoum da Muhammad Idris Debi sun bayyana bukatar ganin kasar Mali ta canza matsayi watanni uku bayan ficewarta daga kungiyar Jansan Sahel. Akan wannan batu shugaban kasar Chadi mai masaukin baki ya bayyana cewa
ensemble complet combattre le terrorisme parce que le terroriste ne connaît pas de frontières et ne connaît pas de pays.
Yaki da ta'addanci wani abu ne da babu kasar da za ta iya yin sa ita kadai sai an hada gwiwa domin ta'addanci ba ruwansa da iyakokin kasashe bai kuma san kowace kasa ba. Za mu ci gaba da tuntubar ƴan uwanmu na Mali su dawo kungiyar Jansan Sahel domin ci gaba da yakin da muka kaddamar a shekarar 2013. Muna sa ran Mali za ta canza matsayi.
Nous espérons que le Mali revienne a la decision qu'il a pris.
Shugaban kasar Niger yayi tunatarwa akan yanayin da Mali ta fada a shekarar 2013 inda ƴan ta'adda suka yi yunkurin mayar da ita wata daula. Ya kuma yi bayani akan ainihin mafarin kafa kungiyar Jansan Sahel.
Le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du Jansan Sahel dans son concept à la base.
Yace ceto Mali daga halin da ta shiga shine ainihin dalilin kafa kungiyar Jansan Sahel. Idan a yau akwai matsala ana iya daukar abun a matsayin na wucin gadi. Nan gaba kadan za mu yi taro don duba wannan lamari. Gwamnatin Mali na ganin wannan matsayi da ta kafe a kansa shine mafi a'ala. To amma wannan mataki ba mai dorewa bane har inna masha Allahu. Dalili kenan ya zama wajibi mu hadu ni yadda kungiyar za ta farfado ta kuma amfane mu. Domin a baya ba a more ta ba kamar yadda ya kamata, dole ne mu gaya wa juna gaskiya.
Nous ne pensons pas que le Jansan Sahel était un modèle de réussite de ses objectifs.
Manazarta sun bayyana cewa wannan yunkuri na kasashen Chad da Niger abu ne da ya kamata kasar Mali ta yi na'am da shi ba tare da wata ba, domin yin hakan wani abu ne da ka iya maido da kimar gwamnatin ta Mali a idan duniya. Inji shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou.
An dauke mata takunkumi talakawan ta sun sheda kenan ita ma sai ta jibi kurakurai waɗanda ta yi musamman ma wanga kuskuri na hidda kanta daga cikin Jansan Sahel. Kokuwar da hadin kai ba ta ba da dama an kai ba, mutum guda ko kasa guda ba ta iya yin shi. Halaye ne na dattaƙwa aka nuna ma Malius, ya kamata ta karbi wannan abun da kunne na basira ta komo cikin Jansan Sahel a hada karfin soji, a hada karfi na talakawa, a hada karfi na diplomasiya, a yi kokowa da ta'addanci.
Wannan kira na shugaba Muhammad Bazoum da Muhammad Debi na zuwa ne a wani lokacin da tankiyar diplomasiya ta barke a tsakanin Mali da Cote d'Ivoire bayan da gwamnatin Colonel Assimi Goita ta kama wasu sojojin Cote d'Ivoire 49 a ranar Lahadin da ta gabata jim kadan bayan saukar su a filin jirgin saman Bamako. Tana mai zargin su da yunkurin juyin mulki, yayin da gwamnatin Alassane Ouattara ke cewa sojan zaman lafiya ne da ta aike domin aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma, to yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Majalisar Wakilan Burtaniya na bangaren Conservative na kada kuri'a a yau Alhamis a zagaye na biyu na zaben mai gurbin Prime Minister Boris Johnson wanda ya ajiye aikinsa a makon da ya gabata sanadiyar wasu abubuwa na kunya da suka wakana cikin ƴan makonnin nan. A ranar Laraba, ƴan takara takwas suka samu goyon bayan abokanan aikinsu inda suka samu nasarar tsallake zagayen farko, idan kuma har ta kama za a iya sake wani zaɓe a mako mai zuwa. Sannan idan aka kai matakin da ƴan takara biyu ne suka rage, ƴan jam'iyyar ta Conservative 180,000 za su sake wani zaɓe a duk faɗin ƙasar. A ranar 5 ga watan Satumba ake sa ran za a sanar da wanda ya lashe zaɓen, wanda kai tsaye shi zai zama sabon Prime Minister Burtaniya. Dubban ma'aikatan kashe gobara na can suna kicikicin shawo kan wutar daji aƙalla 20 a ƙasar Portugal da wani yankin yammacin ƙasar Sifaniya. Lamarin da ya wargaza wasu ƙauyuka tare da haifar da cikas ga masu yawon shakatawa. yayin da ake fuskantar tsananin zafi a wasu yankunan nahiyar Turai a ƙauyen Bimposta dake tsakiyar Portugal. Al'ummar yankin sun fuskanci wutar dajin da ta yi wa gidajen yankin ƙawanya cikin ɗanƙanƙanin lokaci. Aƙalla mutum 135 aka samu tabbacin cewa sun jikkata bayan da wutar dajin ta taso a ƙasar ta Portugal a makon da ya gabata, sannan an kwashe kusan mutum 800 daga gidajensu a cewar hukumar da ke kare aukuwar haɗura a yankin yammacin Sifaniya da ke kusa da iyakar ƙasar ta Portugal. Ma'aikatan kashe gobara na ta ƙoƙarin shawo kan wata wutar daji da ta mamaye lardin Salamanca, inda tani ta laƙume kadada sama da 4,000. Hukumomi a yankin Baluchistan mai fama da tashe-tashen hankula a kudu maso yammacin Pakistan sun tsinci gawar wani babban sojin ƙasar a yau Alhamis, kwanaki biyu bayan da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da shi. Jami'ai sun bayyana sunan sojin a matsayin Laftanar Kanar Laik Baig Mirza, wanda aka sace shi a ranar Talata yayin da yake kan hanyar zuwa wajen shakatawa tare da iyalansa a cikin mota. Su dai 'yan bindiga sun saki iyalan sojan, inda daga baya suka tilasta masa shiga wata mota suka yi awan gaba da shi, kamar yadda bayanai suka nuna. Ba tare da ɓata lokaci ba, hukumomin Pakistan suka tura jirage masu saukar ungulu zuwa yankin a wani yunkuri na kubutar da shi. Sai dai jami'an tsaron yankin na Baluchistan sun kawo ƙarshen neman Laftanar Kanar Mirza da safe yau Alhamis, bayan da aka tsinci gawarsa da kayayyakinsa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Sakamakon yakin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine, wanda ya yi sanadiyar janyo koma baya ɓangarori da dama a duniya, ciki har da hauhawar farashin kayayyaki. Masana a Najeriya na cewa idan har ƙasar ba ta canza tsarinta na sayan takin zamani daga ƙasashen Russia da Ukraine ba, to ba shakka matsalolin ƙarancin taki da hauhawar farashin kayayyaki zai ƙara tsananta. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin jerin ƙasashen da suka saba sayan kayayyaki irin su mai, ƙarafuna, takin zamani da dai sauransu daga ƙasashen ƙetare. To sai dai sakamakon yakin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine a halin yanzu, masana sun yi hasashen cewa matsalar yunwa za ta ƙaru fiye da yanda ake tunani. Akan haka muka ji ta bakin Malam Nazifi Adamu, wani manomi a Najeriya da ya bayyana ƙalubalen da ke gaban manoma.
Matuƙa gaya bana za mu fuskanci ƙarancin amfani sakamakon rashin taki a hannu. Kuma rashin taki a halin nan yana da alaka da tsadarsa da a yanzu ba ma iya zubawa. Akwai guri da nake nomawa, a da idan na tashi nomawa nakan yi amfani da taki buhu shida, amma a yanzu amfanin ya ɗo gashi, amma kuma yanzu taki kwata-kwata buhu 3 aka samu aka zuba, wanda yake won taki daya ya ninka mana abin da muka saye shi bara, har ya dora daga inda muka saye shi.
Mun kuma ji ta bakin da ta Isa Abdullahi, masani kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, ga abin da yake cewa.
Abin da shekarar da ta wuce taki yayi tsada, yayi tsada. Ake sayar da taki naira 12,000, 13,000 kafin mun a fara noma 8,700. To amma yau taki 30,000 duniya. Wasu takin kuma 27,000 da 5, wasu 20,000. Ya kamata a ce muna da cibiyoyi da kamfanoni waɗanda suke yin takin nan a cikin gida Najeriya, ba sai mun samu alaka da ƙasar Ukraine ba.
A nashi ɓangaren ƙwararren kan harkar noma a Najeriya Yunus Isiyaku ya faɗi cewa takin da gwamnati ke saidawa manoma a da cikin farashi mai rahusa ya samu kutse daga masu gurɓata shi, abinda ke rage amfanin noma da ake bukata.
Ya samu yunwa kwarai daga jan ba matakai ba, kuma matakin da ya kamata a ɗauka shi ne ko na dabara ya tallafa kwarai daga sai wurin samar da wannan takin ɗin. Saboda kayan takin, wato kuɗin takin ɗin ya zama ya ɗan zo ƙasa kamar wanda aka kwatanta musu tun da. Yanzu wannan takin da ake kira ɗan Buhari ɗin yanzu in kin tambaya za ka ji ana sai da shi kusan 10,000. Kuma a asali 5,500 gonaki ta tsara za a ba su talakawa. Kun gani gaskiya barazana ne kwarai da gaske, kuma zai kawo karanci abinci.
Sakamakon yakin da ke tsakanin Russia da Ukraine da matsalar tsaro da Najeriya ke fama da shi, ga batun matsalar tsadar man fetur da na diesel, masana na ganin idan aka yi sakaci wajen ɗaukar matakan samar da taki na gargajiya, ba shakka ƙasar za ta shiga mawuyacin hali, kamar yadda masani kan tattalin arzikin ƙasa Nasir Marmara ke cewa.
Kamar dai na gaya miki shine canza akala daga dogaro da hanyoyin sinadaran yin takin ga baki da ƙasar waje, da rabuwa ma da magana shigo da shi a sai magana blending wani shi ake fida ma Najeriya, a identifying hanyar nemo takin ta zama an nemi hanyoyi da yawa na samu sinadaran, ai kokarin haɓaka kuma hanyoyin da ake iya samar da taki na gargajiya daga hannun manoma.
Ministan ayyukan noma da raya karkara a Najeriya Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce gwamnati na iya kokarinta wajen tunkarar matsalar.
Najeriya bata zauna a kawai ta yi shiru ba. Mai girma shugaban kasa ko a lokacin da aka fara wannan ajirganin kaman zai iya zama abu ya bada umarni. Mun yi zama don mu duba me Najeriya za ta yi don ta tabbatar wannan matsalan rashin takin ko kuma rashin isasshe bai kawo matsalan karancin abinci a kasar nan ba. Na biyu kuma mu tabbatar mun ci gaba da bunƙasa namu harkar noman ta hanyoyi kamar haka. Mu kanmu mu yi yunkurin ci gaba da kirkiran taki wanda zai taimaka ya cike gurbin wanda ba za a samu daga Ukraine ba, musamman akwai taki wanda ba lalle na irin sinadarin bature ba. Akwai ma'aikatu da ita tamu da kuma ta muhalli duk ana irin wa'annan taki din.
Cikin wani rahoto da hukumar abinci da fannin ayyukan noma ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar, an yi gargaɗin cewa 'yan Najeriya miliyan 19,400 na iya fuskantar matsanancin karancin abinci a tsakanin watan Yuni da Agustan wannan shekara ta 2022, kuma an kiyasta cewa farashin kayayyakin abinci zai karu a yankin Saharar Afirka da kaso 30 zuwa 40 akan sauran yankunan duniya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki, za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda yafi shafan kwakwalwa, wato cerebral malaria a turanci. Cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa, zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa. Cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala, kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi. A wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa, wato cerebral malaria a turanci.
A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu: zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba, da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani, wato wanda ya ta'azzara. To a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara, akwai wanda ake cewa cerebral malaria. Wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa. Kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa, sai su kawo matsaloli da dama. Sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba, sai suma, sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma, wato suma da mai tsanani. Yawanci bayan an samu jijjiga, wato convulsion, sai a shiga wannan koma. Hukumar lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya, bayan an duba da sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba, to ana kiran wannan cerebral malaria, wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa.
Me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi?
Kamar dai yadda wacin malaria take bata wadda ba ta azara ba, kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne. Saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina, idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa, suka taru da yawa a cikin kwakwalwa, to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu.
To likita, menene alamomin irin wannan zazzabi?
Yawanci da an dan samu zazzabi kwana daya kwana biyu na malaria nan wanda ba a dauki mataki ba, sai mutum ya samu jijjiga, sai kuma ya shiga abin da ake cewa koma, wato su wannan mai nisa. Wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria. Likita zai yi bincike, idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewa wannan mutumin lalle yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa.
To likita, za a iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke shafan kwakwalwa?
Zazzabin malaria ne, illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne, ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba. Wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai taba wani bangare bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba, amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini yayi kadan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba. Saboda haka ita zazzabin cerebral malaria tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan, wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo wadannan matsaloli.
Asuwa cutar tafi barazanar kamawa,
yawanci sun fitafi kama waɗanda garko jikinsu ba ta da kwari akan zazzabin cizon sauro. Misali, yara mafi yawanci 'yan ƙasa da shekara 5 da mata masu juna biyu da kuma waɗanda baki ne sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro, wato waɗanda ake cewa non-endemic malaria zone, suka zo su can ƙasa su babu zazzabi, saboda haka jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba, ko kuma wannan dalili yasa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi ƙasa. To waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa.
Misali, idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama wannan cerebral malaria, shin yana ɗaukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide?
Akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba, watakila sai a lokacin farin da suka ji, kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsanancin malaria. Wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lau su yi wasan su su yi harkokin su, in lokaci ya kuma zagayowa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali. A yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an dauki mataki. Amma akwai waɗanda babu wani alamu, kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara ne.
To likita, akwai wani yanayi da aka fi cin karo da cutar, misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu?
Babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa, sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne, amma ba wai dan ita kanta cutar ba. Misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci, misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo, saboda haka yanayin zazzabin cizon sauron gaba ɗaya yana karuwa. To a lokacin ana iya samun karuwar cutar, amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin ba ne, a'a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne.
Shin irin wannan zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa? Misali, idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita yakan yada ta?
Kamar yadda ita can zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba, duk abu ɗaya ne, ba wai an samu bambanci bane akan kwayar, a'a kwayar cutar sauron ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din, ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da karfi shi yasa hata ta azara. Saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan, ba wai bambanci bane.
Menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa?
To yana da illa matuka. A duniya ana magana cewa mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara. Sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama, wasu su samu kurunta, wasu su makance, wasu su samu tabin hankali, waɗansu kuma su samu har jikin su suna fitar jijjiga, epilepsy kenan, wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama, wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko hai ɗabi'a su yana iya shafa. Wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane, wanda ainihin damage ne aka samu daga wannan kwayar cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa.
Ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwa, akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin?
Mijin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa, akwai matakai a asibitoci da za a dauka. Akan samu matsala da me zai faru nan gaba, ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba, amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba, ko kuma ma yana da hatsarin cewar watakila da ƙarya tashi daga wannan ciwon. Likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a dauka na magani a lokacin nan za a yi. Inda ake samun matsala shine idan mutum yayi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma. Har yanzu al'umma ma ko waɗanda abinda za su fara tunani idan mutum yayi jijjiga cewar ba ciwon asibiti bane, to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma kuma baya magani da wuri ba to wadannan sun fi samun matsala.
Ana iya warkewa daga cutar, misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba?
Ana iya samu, akan samu wadanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala, amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba.
To likita, yaya ma ake jinyar mai fama da cutar, misali in ta fara haifar masa da wani matsala?
To wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi, chemist ba zai ba, wani duk kame-kame ba zai ba, asibiti ne za a dauki wannan mataki. Su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi, kuma waɗanda suke jinyar an koya musu, an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi. Wani lokacin ta kan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care, wato karta kwana, inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu.
To likita, yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To gaskiya suna da yawan gaske, saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauran da ke kawo matsala, misali a nan ƙasar, ita wannan ƙwayar cuta ta Plasmodium falciparum ita tafi yawa, kuma ita tafi kawo wannan matsalar, saboda haka akwai su da yawa. Akwai waɗanda kafin aje asibiti sun rasu, wasu kuma ba aje ba a zuwa asibitin, saboda haka mutane da dama, amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan, akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala.
To likita, wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
Shawara ta farko ita ce dai wadda kullum muke bayarwa, kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu ɗan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya kyankyasa, kuma ya shigo cikin jama'a ya cicci jama'a ya yaɗa wannan cuta. Idan aka yi ƙoƙarin kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu, a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa, za a samu sauƙi matuƙa. Idan aka yi amfani da irin wuyanan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya cijin yara ko mutane gaba ɗaya ma, za a samu sauƙin wannan matsala. Sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma. Sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan, kar a yi tunanin cewa ba ciwon asibiti ba ne. Mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne, saboda ka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka.
Masha Allah, masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. A nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce hakika hada kai tsakanin musulmai da kristoci a jihar Kaduna a Najeriya da zummar yaki da ta'addanci da masu satar mutane yayi daidai. Allah ya musu jagora, amin. Sai sakon Isa Lawal Girgir a jihar Yobe yace kiran da shugaba Buhari yayi wa malaman jami'o'i da su koma bakin aikin su cikin gaggawa, hakan yayi daidai. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, ya kamata malaman su gani a ƙasa kafin shugaban yayi wannan kira, domin malam Bahaushe yace banza bata kai zumo kasuwa. Sakon Nazira Abubakar Sabo Gusau yace muna fatan sauyin da aka samu a kasar Sri Lanka ya zama alkhairi ga kasar da ma al'ummar kasar. Mu dai fatan mu Allah ya sa kwalliya za ta biya kudin sabulu.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Al'ummar kasar Sri Lanka na ci gaba da dakon murabus din shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa, wanda ya tsere zuwa Maldives yayin da ake ganiyar zanga-zanga da ta samo asali daga matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki. Shi dai shugaban ya yi alkawarin a daren ranar Laraba zai yi murabus, amma sai aka wayi gari ya tsere zuwa ƙasar ta Maldives. A ranar Laraba masu boron sun yi dandazo a kofar majalisar dokokin ƙasar, inda 'yan sanda suka yi ta cilla musu hayaƙi mai sa ƙwalla. Shugaban Amurka Joe Biden na ganawa da shugabannin Isra'ila, inda batutuwan tsaro, yakin Ukraine da dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila.
To Okay, masu sauraro a nan zamu da sa'aya 20 na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakata shirin yau da gobe.